haka mai wuya.
Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkamu da sazo mu da ku a kashi na biyu na muhawara da muka shirya domin gano dalilan da ke sa ana samun cece-kuce tsakanin manyan addinan Najeriya guda biyu, wato Musulmi da Kiristoci.
Sunana Reverend Dr. James Mobel Wuye, pastor na Dariqat Assembly of God Arochin, Nigeria. To ni ba zan in ce ga waɗanda suka fili ba, amma abinda ake cewa ka rike addinin ka rike addini na mutunta juna shine mafita akan wannan. Amma matasa mahimmanci, matasa sun fi yawa a cikin addinanmu da suke kawo tashin hankali. Sannan akwai kuma waɗansu dattawa wanda suke malamai ne, amma sai sun yi ma mutane ɓatanci, suke ji ana ganin su banayi. Ba za a ce ga wanda ya fi fitina ba ko ta da fitina, sai wanda ya amfani da addini don son kansa.
Sunana Muhammad Mansur Ibrahim Sokoto, imamin masallaci a Abu Huraira, kuma profesan kimiyya hadisi a Jami'ar Usman Dan Fodo da ke Sokoto. Addinin Musulunci yana kallon Kirista a matsayin abokin zama na gari, kamar da Allah dauke sarki a cikin Alkur'ani a suratul Ma'ida yake cewa za ka samu waɗanda suka fi tsananin adawa da musulmi su ne Yahudawa da mushrikai, za ka samu waɗanda suka fi nuna ƙauna ga musulmi su ne Kirista, saboda a cikin su akwai malamai kuma Kiristoci ba su girman kai. Za ka tarbiyyar da addinin Musulunci ma musulmi ita ce kyautata dangantaka da aminci da mutunta juna tsakanin mu da Kiristoci. Tambayi duk ƙabilun da Kiristoci suke da su, misali ƙabilar Ibo a garin Kano, isa ɗin garin Kano, wanda idan haƙƙi yake tuni musu, wanda ke shiga garin Sokoto, in ya zo babban titin shiga garin wato Amadu Bello, ya ɗauka yana gari ne na Kiristoci tsantsa, sai da manya-manyan coci za su yi maka mara. Amma ka je kudancin Najeriya, ka tambayi musulmin da suke can, suna samun dama da walwala da mallakar filaye da gina masallatai da nuna ƴanci a matsayinsu na ƴan ƙasa a can.
Kusa da kashi na farko na wannan shimfiɗa da muka yi a makon jiya, kun ji cewa mun buɗe wannan muhawara ne tsakanin Sheikh Bashir Adamu Aliyu mai wakiltar Musulmi da kuma Evangelist Musa Misal da ke wakiltar kungiyar Kiristocin Najeriya. To, wasu daga cikin abubuwan da za mu taɓa a yau sun haɗa da shin kalmar arna da kafiri ita ce kaɗai abubuwan da ke ɓata wasu Kiristoci rai daga ƴan uwansu Musulmi? Sannan kuma idan aka ce za a zauna a yi lissafi tsakanin Kiristoci da Musulmi, su waye suka fi asarar rayukan mutanensu a cikin hare-haren ta'addanci da ƙungiyoyin su Boko Haram suke kaiwa mutane a Najeriya? Kuma idan ƙungiyoyin su Boko Haram da sauransu sun je kai hari, shin sukan bambanta addinin mutum? Duk wannan suna cikin abubuwan da za mu taɓa a wannan kashi na biyu na muhawarar da muke yi a kan wannan al'amari. Ba tare da ɓata lokaci ba, bari mu ci gaba.
So yanzu kai yawan maganganun zargi da kirayen sunan da baya da kyau ne kawai kake jin asalin wannan rashin jituwa, ko akwai wani abu daban?
To, idan ka duba ka san addinan nan guda biyu kowanne da nasa, amma addinin Kristanci ita da awasa tana yi ne kowa yana kare kambunsa ne domin kira ga mabiya su zo ga.
To, ina magana haɗin kan ƙasa da 'yan ƙasa fa.
To, haɗin ƙasa kuma idan ka maganan ƙasa ce, ƙasa mun samu kanmu a arewa duka ƙasa guda ke ɗaya. Kaman ubana da ya haife ni, ai a zamanin Biafra ai babu maganan cewa musulmi ko Krista. Haka zo aka ɗebe su, aka suka tafi yaƙi, suka yaƙi Biafra tare, suka yaƙi ba bambanta kowa ba. To, maganan ƙasa in aka tashi ana tafiya tare. Amma na a zamani daga 81 daga 79 da aka fara demokaradiyya sai aka kawo bambanci, don ba zan manta wannan lokacin ba, aka zo da zancen Awolowo, aka zo da zancen Shagari. To, amma mabiya yawanci a wannan lokacin, don lokacin na ina primary school, na gama primary school aka ce za a yi zabe, za a yi zabe kuma tsakanin Awolowo da Shagari. To, mutanen Kudu suka kawo mana zancen cewa Awolowo Krista ne, mu yi Awolowo. Amma na da yake mu mun kalli cewa ba maganin Kristanci ake ba, maganin arewa ne a wannan lokacin, sai muka ce to a me yasa ba za mu yi Shagari ba? To, a gidanmu sai aka samu, aka rabu gida biyu, wasu yayinmu manya sai suka yi Shagari, mu kuma muka yi Awolowo.
Amma me yasa kuka yi Awolowo, wasu suka yi Shagari?
Eh, saboda a wannan lokacin da
muka aqidar addini
ce, aqidar addini ne aka cusa mana cewa shi Awolowo Krista ne, wanda kuma idan aka ci wannan zabe a wancan lokaci zai kyautata, kuma mu da muka zama Kristoci za mu zama akan gaba.
mu yi magana bayan ba Sheikh Sheikh Bashir Adamu Aliyu yankin da na arewacin Najeriya mun sani duk kuma anan mun san irin masifin da suke tare daga cikin sa akwai kashe-kashe tashi-tashi hankula sace-sace mutane da sauransu ga su boko anan ga Aisu ga Jisiya inda nake ganin addinan nan biyu sun fi samun sabani shine shin waye ba tsarin mutane tsakanin su biyu Kiristoci za su ce su ake kuntatawa musulmi su ce su ake kuntatawa ana ka gani waye ba tsarin rayukan mutanen sa
wato ina ganin har wannan za a yi magana sai aka lena yin ayi tashi hankali da yake faruwa na farko dai a yankin North East shine
arewa-maso
gabas shine aka fi a wannan shekarun baya banda yanzu da abin kuma ya gangara wani
bangaren
yankin na farko wanda suka fi su ne musulmi kamar yadda aka sani kaga ana yin rigima a inda yake yankin musulmi ne kashi 70 ko 80 ko fiye da haka ko 90 ko ma fiye da haka a ciki su suka fi yawa kaga aka ce an samu asarar rauka ko asarar dukiya ko asarar wasu abubuwa abin da zai faru kenan yanzu bincike da
akwai
kristoci a wurin an ce an kashe sama da mutum 35,000 a wannan shekaru kamar yadda NDP ta bada shi wato shekara ta gabata mutum 35,000 da ake cewa sun mutu misali in ka kasa in kirista suna da kashi 10 ma misali ba su kashe 10 ba in ka dawo bare cin su a nan wurin sai an ka dauke su kashi 10 kashi nawa ke 300,000 da ke na misali ko 4,000 ko 5,000 ana magana sauran fa musulmi ne an ce an yi gudun hijira mutum sama da miliyan 2 kaga dan ma ana magana musulmi ne suka fi yawa amma dai abin da nake so mu lura a nan gurin shine su ɗan ta'addan nan fa ba wanda suke kallo ba su suka tashi afkawa kowa suke
kowa
kai suka tashi kuma kowa yawa sannan kuma illa da take faruwa ba wani bangare take a shafa ba inda illa take dama wani ya koma gefe ya dauki abin da yake bance shi yace ni akaiwa yamanci ya nuna kamar shi kadai akaiwa tunda gaba ɗayan mu na misali mu a musulmi misali banda mai alfawa sakin musulmi mafi daraja a musulunci a shugabannin musulmi sakin Kano a Dowa a lokacin yana da rai an afka masa bayan sa sai mun Borno aka masa bayan sa shi akwai lokacin da aka yi hari sarakuna na yanka guda uku ɗaya daga cikin su da aka halaka shi a Borno sannan masallacin da yafi kowanne daga cikin tarihi a arewacin Najeriya masallacin mai matawasakin Kano aka afka mutane ranar Juma'a saboda sun 180 ake magana wanda suka rasu a wannan harkar
a cikin
masallaci da haka in aka koma aka kebance lissafin ake cewa wane da wane to sai mutum ya ga cewa kamar wani bangare ake magana amma magana ta gaskiya tunda a kewayen mu abin yake faruwa ko mu yake akowa tabbata iga da kristan da ke gurin shi ma bai fado zai fada masa amma dai a koma a ce su kadai ake wa wannan gaskiya ba a fito da abin yake kamata
zan son jin martanin ka game da wannan
zancen sannan ina ganin kamar shi ya manta tarihi ne saboda idan muka duba 2009 da aka fara wannan hare-hare akan Kirista aka fara a lokacin da aka fara jihar Borno an fara kace Kiristoci don ba zan manta ba na kai wanke mota na mun zauna a wani wuri a Gombe muna wanke mota sai wasu yara suke cewa suna ba da labarin suna cewa to yanzu fa an sun bude radio karfe 2 sai suka ce yanzu fa an kai hari an kone church an yi kaza sai suna madalla sai nace musu a'a ku bar maganan cewa ana kace kristoci ko kuna jin dadi a jihar Borno in ka duba gwaza in ka duba wurare da kristoci suke da tarihi a yanzu a jihar Borno babu su domin aqida da kuma yadda su Boko Haram da kuma yanta da kayar baya suka taso sun taso ne domin su goge wani abu kristanci a arewa don haka maganan cewa musulunci ne ko kuma musulmi aka fi jikawa duk wannan zance ne domin saboda asalin da'awa da suka taso da shi sun taso da shi ne domin su tabbatar da cewa sun babu wani abu
kamar
babu wani abu kristanci
amma da suka zo sun ce Boko Haram ba ce Boko Haram na musulmi ko nan
eh to amma da suka zo ai in ka duba Boko Haram sun zo sun kasu gida-gida har gida wajen uku amma asalin Muhammad Yusuf da ya kawo zancen Boko Haram ai aqidarsa da da'awarsa yana zance ne akan zancen ya kawo da wani abu da aka ce Boko Boko kuma an la'akance shi da cewa duk kristoci an Boko ne kuma Boko daga Turai yazo to duk wani abu da ya zamanto na Boko na kristanci ana so a kawar shi a Najeriya wannan lokacin
muna magana da Arewa maso gabacin Najeriya mun san abin da yake faruwa a Arewa maso yammacin Najeriya a rurale irin su Zamfara Katsina Sokoto Kaduna Niger da sauransu anan waye fi jin jiki
wannan daga baya kenan Aliyu Mustafa da aka zo daga baya ka san abubuwa da suka faru daga baya da aka zo Arewa maso yammaci da kake magana su Sokoto su ina inna wannan ababe ne da suka haifa yan gudun hijira na Boko Haram suka samu mafaka da suka samu mafaka kuma akwai yan siyasa da suka haddasa wadansu mutane da suke ba mu wahala yanzu a Najeriya a wannan lokaci da Jonathan yake kan mulki ina so in ga maka cewa an yi amfani da ababe da dama domin Jonathan shi Kirista ne ana so a musguna a cire shi karfi da yaji akwai bama bamai da ake tarawa kamar yadda ya magana masa
saboda yana Kirista ko saboda
me saboda shi Kirista ne a wannan lokacin an yi ta tada bama bamai kamar yadda ya magana masallatai a Gombe farkon suicide bomber mace a Kwatagat a Gombe aka fara
a masallaci ko a coci
a'a babu coci a Kwatagat mace ta sa jigida ta zo ta tada shi shine farkon suicide bomber da muka fara samu a Najeriya to idan ka duba wannan political suicide bombers ne domin a cire Jonathan da yake mulki domin mun san a wannan lokacin malamai
ba magana tattalin arziki bace ba magana siyasa
ba ba zancen addini aka kawo saboda wannan lokacin a masallatai aka yi ta bayanai aka yi ta maganganu cewa Jonathan kafiri ne a fitar da shi shi yake hata saboda na abubuwan a wannan lokacin ayi irin wannan zantuttuka ko mun san da su
ka yarda da abin da kaji
ga gashi kuma malamai to bari mu tsaya nan sai Allah ya kaimu rana wace mu dawo inda da yake akwai zabe na siyasa a gaba shi zaka dubi yan takarar shugaban kasa irin su Atiku da Tinubu da Obi da Kwankwaso me tasirin su akan addini a zabe mai zuwa sannan kuma za mu sake duba maganar nan ta musulmi musulmi take da dalilan wasu kristoci na cewa ba za su zabi Tinubu ba don bai da kristo ba yanzu kan a madadin su bakin namu Sheikh Bashir Adamu Aliyu da Evangelist Musa Nisa da kuma Nasiru Adamu Kai da ya taimaka wajen kawo mana su domin yin wannan muhawara ni ne Aliyu Musa kan Sokoto muke fatan mun ba ku lafiya.